D.C. Daga muryar Amurka a Washington D.C. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Murtala Faruk Sanyinna
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma tare ga watan Satumban shekara ta 2020 za mu yi magana ne akan fitinar makiyaya da manoma.
Zama akan wannan batu inda kwamitin kula da kungiyoyin makiyaya na ECOWAS ya bayyana yadda za a magance fitinar makiyaya da manoma.
Amina, akan haka ne ma wakilin sashen Hausa a Abuja ya hada mana rahoto kuma ya samu zantawa da member Rupa dake karkashin kungiyar ECOWAS.
Za mu kuma ziyarci filin mu na Tatsuniya. To jama'a, sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya mana daga Abuja akan wannan batu, inda kwamitin ya nuna damuwa da yadda manoma da masu gine-gine suka cinye burtalin shanu da hakan ya sa makiyaya suka rasa hanyoyin wucewa zuwa inda za su rika samun ciyawa a lokutan shekara.
Bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa a yawancin jihohin arewacin Najeriya, alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da adacin burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle, inda ya bada umarnin karbe wasu daga filayen. Tsohon gwamnan Neja Babangida Aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Masu satar shanu da zai bata tuta ga ana ta zargin Fulani da sauransu. Duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi, to mu kokari duka mu dawo da su. Fulani da ke son su zauna mu tabbata cewa a musu abubuwa. Kamar ga misali, saniya ta Afrika ta Kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda. Sai kaga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba. Sai mun dinga hada su da irin waɗannan dan mu ma mu inganta shanun kasar namu.
Kungiyar Fulani makiyaya mai ta Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kirwa ta ce Fulanin kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi, yasa su kan samu sabani da jama'a, amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya bane.
Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali. Kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laifi. Ko ni ne akai bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci, na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bana wanda nake shugabanci kanshi.
Babban manomi kuma makiyayi Isa Tafi da Mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na Fulani kadai.
In an ce masu kiwo ba ana nufin Bafulata ne kawai ba, a'a, duk kabila na Afirka suna da dabbobin da suke kiwo, shanu ma suna ciki, har Tibi suna da shanu, har Ibo suna da shanu. Don haka kuma in an ce ayi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago, za a iya shirye yadda za a sa su girma su bada nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri kiri.
Akalla dai makiyayan da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya akan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya, har yasa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
yau dai Nasiru bai yi nisa ba ga zantawarsa da Dr. Sani Abdu na kungiyar makiyaya ta Rupa dake karkashin ECOWAS.
Farko za ka gabatar mana suna da matsayinka wannan tafiyar.
To, sunana Dr. Sani Abdu. Ni ina cikin wata kungiya ta manoma da makiyaya wadda ke aiki a kasashen Afirka ta Yamma wadda ake ce ma Rupa. Kuma wannan taro da nazo da sunan wannan kungiyar nazo. Shi wannan taro ma'anar shi bisa tahiyar dabbobi cikin kasa wajen neman abinci da ruwa. Shi dai da waran shi da ingilishi ake ce ma transhumance. Kuma da matsalolin da ita wannan transhumance kin take kawowa da kuma amfanin da wannan transhumance kin take kawowa. Don shine ya kawo ni a nan Nigeria.
Wato dama an riga an tattauna a babban taro na kungiyar tarai ta tattalin arziki ta Afirka ta Yamma ECOWAS ko shi da yawo kan wannan lamari kafin waɗannan kungiyoyin na ku su zo su yi wannan taron. Shin wace matsaya kuka cimma kan yawo da dabbobi da ake wannan transhumance din da kake magana a wajen wannan taron?
To abinda aka tsaida wato an ce lalle a lokacin da ake yanzu an gano wannan tahiyar ta dabbobi cikin ƙasa tana da matsala, tana kawo hargitsi da yawa. Amma sai talo ya ce to ba duka kowane hargitsi ba wanda ke cikin ƙasa yake da alaka da wannan tahiya ta shanu wajen neman abinci da ruwa cikin ƙasa. Akwai wa'ansu wanda suke latsewa bayan sabala don su halbu barewa. Don wa'ansu sai su gani akwai makiyaya sun zo a waje. Sai su tada husuma saboda suna da wata manuwa ta ɓoye wadda yake ko ta siyasa ce ko ta shugabanci ce ko wani abu da ya canza ba. To shine muka ce wannan a lallaba ɗan dima da ɗan kabewa. Na biyu muka ce mun yarda a ce wannan tahiya ta dabbobi cikin ƙasa neman ruwa da abinci a kawo mata wata husa'a ta daban wadda za ta ɗauka maimakinta. Amma lokaci bai yi ba na ai wannan abu saboda inda aka ce kasashenmu na Afirka ta Yamma wanda suke cikin kungiyar tattalin arziki na kasashen Afirka ta Yamma sun yi abin da aka ce a yi yau da shekara 2030 amma 50 da suka wuce don bunƙasa kiwo a cikin kasashenmu. Da yau wannan matsala ba haka zamu ganin ta ba. Amma sai aka maida kiwo aka maida shi kamar saniyar wari. Sai akwai ma lokacin da sai shekara ta zo ta wuce fannin kiwo gwamnatocin ba su zuba kuɗi an bar shi gashi nan haka ne ya lalace. To wannan rishin zuba wani abin na tattalin arziki shine ya kawo taɓarɓarewa ta wurin kiwo da wurin mashayar ruwa ta shanu da kuma hanya wanda ake cewa birtali na shanu duk suka koma gonakai suka koma gidaje. To yau babu su kenan kaga dole in aka ce bisa ce za su tafiya dole sai sun bi hanya wadda ake bi ba tasu bace ba. Kuma wannan bin hanya inda ba tasu bace wata kila cikin gonakai ne sai kawo abin gan.
To kafin mu yi nisa Dr. Sani Abdu, menene wannan abin da kungiyar ECOWAS din ko kuma wani abu aka cin ma dadin da kuka ce da an bi da ba samu wannan matsalar ba?
To abinda aka ce yanzu nan gaba a mai da hankali wajen gyara kiwo a diba dabar da halin ji menene yasa ba a sa kuɗi ba. Na biyu in an ga wannan a sa kuɗi don bunƙasa kiwo. Na uku a sa kiwo a neman mishi hanya ta wadda za ya zama abu na zamani. Wannan shine aka cima babban matsaya. In makiyaya suka ga amfaninsu wajen yanda za su yi su samu albarka ta bisashensu ba sai sun yi tahiya ba to suna barin tahiya cikin ƙasa. Wannan kuma dole sai an sa kuɗi sai gwamnati ya sa hannu ya kawo program da project wanda za su sawa a kawo kamar fasahohi na zamani a tsakin kiwo a kawo hanyoyi na zamani a ce in kuna yin nono ga yanda za ku yi ku kala can amfanin shi in ku dabbobinku na wanda ake kaiwa abatuwar ne a saida ga yanda za a yi ku kala cin amfanin wannan dabbobin nan ka gani nan wurin za su ganin amfaninsu sai gani mutum Olo da ya ta tafi yana ta wahala cikin daji sai ya wuri guda yayi kiwon shi saboda makiyayi in kaga yana tafiya yana wahala yana neman ciyawa yana neman ruwa to ba dan ya so bane ba in san samu ne to tafiya nan ta cikin daji neman ruwa da ciyawa wallahi ba za yin ta kaji abin da muka tsaida muka cimma wajen result na wannan talan
wato mana ba kuna magana lalle ne sai an dawo da burtali da gine-gine da gonaki suka cinye ba a wata hanya ce ta daban da ya kamata a kirkiro ta kula da manoman ko kunci makiyayi ita ce za ta kawo maslaha ga wannan lamari
to yanzu abinda muka ce inda ke inda mutanen suke tahiya kana ji inda makiyayi suke tahiya adiba saboda ma azab na lahiya a dan sassafta a ba su dusa amma ba mu ce wannan tsagi ya tsaya daga nan har illa masha Allah ba ana cikin wannan nan da shekara 20 30 40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wani fanni wanda gaba daya ma babu wannan tahiya cikin abu amma sai an yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu za ta iya zuwa gaba daya ta ce gashi ta sa kudin da za a yasawa busashe su dan ki shiga cikin kasa ba an tasa cikin wannan lokaci saboda an yi latti ne abin da ya kamata ne a yi ta yau da shekara 40 50 da suka wuce ba a yi ba to cikin shekara guda shekara biyu ana iya shi ba an shi kenan dole sai a tai a hankali kuma ana dauka hanya wadda za ta sa kiwo ya zama nan da shekaru masu zawa ya zama kiwo na zamani
kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle yawon da masu kiwo suke da dabbobi bane ke jawo su
eh akwai shi kuma kowa ya da wannan abun ha saboda akwai wa'anda su cikin kasa can ma ba su san azamna lahiya suna da wani wata ma'anarsu wadda kada ai zaman lahiya saboda su samu iko koko ka a samu zaman lahiya saboda su samu sai ta ci gaba wajen arzikin su suna barin wa'ansu baya to akwai wa'annan in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za ka gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a ma san da su ba suna can boye kana da sarki kana son cikin kasar shi kai zamna lahiya kai kuma kana son sarauta me za ka yi in akwai abin da za ka saka sarkin ba ka saka kana neman iko na zamani ka gani wato in aka tada mutane hankali za ka zo ka samu riba abin ba kan shi kuma wannan ba abin ne wanda muka hudi yanzu abu ne wanda yau da shekara 30 da ta wuce tunda muke cikin wannan aikin mun hadi kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka samu sassaucin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan dama da kabewa an diba an gani su wane ne ke sa abin nan an sha an kiran su sun zo cikin taro an yi taro da su an kwatanta musu masu hukunci mahukunta sun kire sun ce a hankali muna da rahoto kuna cikin wannan abin ka gani sai suka fara jin su suka jin daga ba sai aka samu zaman lahiya to duk inda ake irin wannan rigimai akwai irin wannan abin
akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin Najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi wato ma'ana a ware wani daji inda za a ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan mirayen kukan wannan
yau ai kaji abin da muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jihaku kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce gonar kakansu ce a ɗiba a ba su jibuwansu zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na busashe sai ya rage a cikin garinku a cikin ƙasarku a cikin jiharku ba ka iya tsayawa kai da dabbobinka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa in yanzu gwamnati shi ne muke muna nemawa a cikin ƙasashenmu na Afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za a nuba makiyaya haƙƙinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shi ne muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za a yi ba ka zawa ka zo kama mutum aski ba da san shi ba ko ba gani kenan in za a wannan abin a kiro su a tantamna da su su yarda ga inda za su ga inda za a yi ga inda za a yi in suka yarda sai su tafi amma in aka zo aka gwada kalin iko aka ce a gashi dole nan za ku tsaya ka gani akwai matsala ba muna lokaci na demokrasi da na participation kenan ya kamata a yi respecting wa'annan valuki
akwai kuma wasu lamura da ake nuna masu kai hare-hare da sunan makiyaya kamar ba asalin
makiyaya bane kamar wasu mutane da suke zuwa daga wani waje ba lalle masu kiyo bane me za ku ce kan wannan
eh wannan ka san shi abu na insecurity mutum ba ya ce gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan duma da dan kabewa su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan akwai wa'ansu wanda suna neman ayi husuma koko su zo su zankin ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo su kai wannan ta'adin akwai su kuma mun yi zancen su wa'annan kenan mu ba mu hana gwamnati ba yayi aikin shi na neman rahoto da kama duk wani wanda yake ba yana kawo husuma cikin kasa ba tare da gaskiya ba wannan mu ma muna neman shi saboda makiyayan mu akwai inda suna da gonaki suna da wurin kiwon suna da gonakan suna da komai da komai ka dauka Adamawa a Cameroon amma cikin kasar sun kasa zama saboda irin wa'annan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai ce kuma sai an ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane ka gani ko ba wai manoma ba kullum makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu kuma muna nema gwamnati ta yi kokari ta kawo duk abin da za ta yi na tsaro mataki wanda za a samu a kare wannan irin masu abu
tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu kammala shirin da wannan tatsuniya da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aika mana daga Kaduna.
Gata nan ku. Akwai wani yaro ne ana ce mishi Jalim. Maman shi ta rasu aka bar kishi da kishiyar maman shi dama ita ma tana da yarinya ta ashi. Shikenan suna tafiya kiwo yana tafiya kiwo ya dan fara wayau yana dan fara wayau sai aka fara tura ta fara tura shi kiwo yana tafiya kiwo ga yarinyan ma ta kai manzalin ta fara tafiya kiwo da yake a karkara ne mata da maza ana zuwa kiwo ta kai manzalin ta fara zuwa kiwo maman ta yi ta hana ta tace ka je ka to daman kafi maman shi ta bar mishi wani katan bijimi ana ce mishi daki ta bar mishi tace bani da komai ga abin da zan iya ban maka ina rasa kai gadan wannan aka ban mishi shikenan ana nan yaro yana girma yarinya tana girma kullun sai ya tafi kiwo wannan kiwon da yake zuwa ma ga shanaye baban sa yake da shi kamar me to ita kuma kishiyar maman nashi tana tunanin in fa baban ya rasu shine namiji shine zai cinye wannan gadan dukiyar shana kannan da tumakan nan shikenan sai yarinyan kishiyar maman take ta tuniyan sai ya sanya wa yaron nan yarinyan kawai ta zama ita ne kade a guri na baban sa yana rasuwa shikenan dukiyar nan ya zama namu shikenan tana ta tunani sai ta ce to ya zanyi to dama akwai wani abu ana ce mishi kwasan burohi in dai mutun ya sha mutuwa yake yi da plasanti ne ake ce mishi kwasan burohi kamar nono abin yake shikenan ya tafi sai ta tana da wannan kwasan burohin wanda muke kiran shi kwasan burohi ta plasanti yana tafiya sai shanin da aka je kiyo ya kitin abinci ya kishin ruwa yana tambo bo yana ta kuka ta platanci sai yaron Injolin ya ce mishi daki am kowai na ta madaki shikenan daki na me yake saka kuka yake cewa shanin nan shi me yake saka kuka sai shanin ya mishi waka ta platanci Jolinan nan Jolien wai ta hoti joli nan 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 joliyel bengatan ta kosan burai joli nan 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 joliyel indir shabbal mada joli nan 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 joliyel to be dokki ma joli nan 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 joliyel hoti bawo sudu joli nan 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 joliyel il to gaska joli nan 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 joliyel uwa dan joli nan 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 joliyel ce to da ki aminani dek shanin yake ce mishi joli kaji kaji joli in ka koma gida za a sa maka kwasan burai a cikin nonan ka daman da za a maka na franka in ka koma gida in sun baka ka koma bayan dakuna ka tona rami ka birne he ka ce kasha eh ce to naji na gode shanu na naji shikenan shanu ya ci gaba da cin abincin shi ya sha ruwan shi suka koma gida ai kuwa suna komawa gida da faranfaran dinta ta platanti da anjali a warti to sannuma a warti ki kadi aji dake to wala dawo rako samma da hoshin jara tana mishi faranfaran shikenan sai ya ce to sai ya dauka tana ce mishi jali ga nan nonan ka ka zo ka kasha gashi nan tun dazuna dama maka ta yare kenan ta fada ya dauka sai ya je shi bayan dakuna kaman yadda shanin shi ya fada mishi ya je shi ya tona rami ya binne bai sha ba shikenan ta ga dai bai mutu ba tana jirayen mutu in yayi nan ya ma daukar shanayen shi da yake in an dawo da rana da yamma in ka zo ka ci abincin rana zaka koma dai ka dan zagaya da tumakanka haka ta ga dai har ma ya dauka ya je shi ya dawo ha ta rasa me fa to ko bai sha da yawa bane kuma fa kashi ya dawo min da ƙwaryan nan ha na wadi me ya faru tana ta mamaki tace kai to bar dai in canja shawara ta rasa me yake mata dadi ta hana shi abinci baban shi yana nan yunwa ta kashe shi baban shi yana nan shikenan sai ta sake wani sabon salo aka ba ta shawara kawayenta na banza suka ba shi ai akwai wata kakar tsofi ta yare ana ce musu mama ne in akwai ta in kika je duk shawaran ta baki in dai ta yi to ai kaman yankan wuka ne in dai kika yi yaron nan sai ya mutu tace ai ko ta aka ce ta tashi ta tafi ta tashi ta tafi tana zuwa ko ta fada mata gashi gashi ta ce to ai abu mai sauki ba in ji tsohuwar kuna kwana tare ne sai ta ce mata a ba ma kwana tare dakin shi yana can gaban daki ya ganyen kwana da matsiyacin yaron nan ya je ya shafa a tsara tsiya irin na uwar shi shikenan ta ce to yau ki ce za su kwana da yarinyanki ke kuma in ya tafi kiwon nan ki samu gunguma gungumai itace ki tona rami ki sa shi ya zama gawayi ya ruru a bayan gadan yarinyanki da yake gadajen karkara baya mannuwa da bangon wannan dangan dakin da yake danga ne ba a manna shi aka tona ku ta saka wannan gunguma gungumai itace wuta ya ruru ya kama da yamma yaro ya dawo ta ba shi abinci ya ci ya koshi to joli handikan a walda ya eminya kullum in gelwa ya hangel hangel walda ya ejoli gel walda ya ejoli min kan mi wawa ta mi dala on baldon ya ne su dungare da on baldon ta ke ce mishi ta yare joli ni da yarin ya kan wannan naka kullum tana cewa za ta kwana da kai ni kuma ba zan iya bari ku je ku kwana a can ba dakin ka gwara ku zo nan ku kwana kusa da ni tunda tana so ku kwana tare sai ya ce to shikenan ya tafi kiwo shanin nashi ne ya kasa cin abinci yayi wannan kukan nashi shikenan ya bashi labari ya ce in ka dawo gida za su in ka dawo gida za su sun kunna wuta a karkashin gado za su tura ka kai kuma ka cire kayan yarinyan ka me da jikinka da yake kun san mu a kauye kawai ba a sa riga zani ake daurawa a sama sai za a je kasuwa ne ake sa riga wasu daga cikin mu shikenan ya cire zanin ta ya daura ya sa mata kayan shi ya cire dan kunnan ta ya dan makala haka da yake manne ne haka ya dan makala ya cire warwarayen haninta da abun goshi dutsin goshin nan ya daura dan kwalinta sai ya koma gaba ya tura yarinyan baya dare ko yana yi ta cire kayan jikin yarinya me da jikin shi sarkanta su warwaranta ya sa mishi shi ma kayanta shikenan suna kwance can can da rai sai yaji maman tana bubbugan shi to daman ya riga shanin shi ya riga ga mishi abin da za a yi shikenan taji yaji ana bubbuga shi haka shikenan sai take cewa tayare tura mi turo tura mi turo sai yarinyar take cewa wai na mu ya ce tura mi turo wai ai nan ta hulu ne futu ne yaran ne yarinyanta ne bata san yarinyanta bane take cewa wayo inna ni ne dama yarinyan tana ce mata inna yaran ma yana ce mata inna sai yarinyan take ce mata wayo inna ni ne sai take cewa ka kone ka mutu ma ka kone ka fashe yarinyan tana cewa wayo inna ni ka kone ka fashe suka tura yarinya to yanzu kan farkanki take fada wa yaran ashe baka san yarinyan ta kona ba take fada wa yaran shi kuma yayin shiru da yake dare ne yana kwance yau kan gobe da safe ba ruwanka zaka shaka koshi dukiya ya zama naka komai yanzu ya zama naka tana jin dadi sai kwanta sai bace da asusuba ta tashi ta sa surfe ta fara waka ta yare handikan aweli handikan gofunga latakin gomada jaudi ebali don fudun latake don mada umma jara kwasan manjara kara fere ma handikan yana ce mishi yau kan kin ji dadin ki shanaye raguna tumakai sun zama naki gida ya zama naki ki tashi shayi damun ki ki koshi ke kade yau kan abinki tana tawaka sai tsuntsu yazo a daidai bishiyar da take surfe sai yazo yake ce mata tayare bomborin ginna ga anda umbiya umbarda bomborin ginna ga anda umbiya umbarda ta ce sufa ta shi kan ga shola sabana nyama ko ama nyama mbugama take ce wa tsuntsu tayare take ce mishi sai take ce mishi tsuntsun yake yin waka yake cewa wawiya baki san yarinyan ki kika kashe ba wawiya ma haka ce baki san yarinyan ki kashe take ce tsuntsunna bai san ma me yake faɗa ba tafi 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 ma haka ce tsuntsun mai kaza kaza tana mishi bada tana fara surfe ce kai tsuntsunnan ya dame ni ma tabassur fan bari in je in tashe ta ma mata damun ta sha ta koshi da asusuba ta yi damu tana waka ta tashi yarinya ita a nufin ta yarinyan ta ta tashi yaro ta bashi damu ya sha dibba ta gane yaro ta bayin da yake da asusuba ne kuma a daki ta bashi ya sha ya koshi ta koma ta ci gaba da ayyukanta tana jin dadi tsuntsunnan kuma ya je ya dawo tana koran shi ita dai dizza santa yarinyan ta ne ai kuwa gari na wayewa tace umma shulmada tayare tace umma shulmada manangi a balima e daima umma shulmada ka tashi ka wanke fuska ka ga ragunan ka da shanaye ki tashi ki wanke fuska ki ga ragunan ki da shanayen ki ta zo za ta tashi yarinyan nata kana tashi ta ga yaro samiya yaro ne ba yarinya ba ashe yarinyan ta ga kona kawai ta saki ta barya ta daura hannu akan handa da mi wani tayare handa da mi wani mi tallafa handa kan mi wari biya handa kan da mi wani gidaya na ta na shiga uku na kashe yata da hannu na ba yau ku zo ku taya make ni na shiga uku na kashe yarinya na da hannu na abinda nake kenan ya dawo kaina tan tsirs dana dana
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na da ya ci ni gabatar da shirin wato Murtala Faruk Sanyinna da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya